jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar Afirka lamarin da kan janyo asarar rayuka da dambun dukiyoyi a yankurin shawo kan rikicin wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya da suka hada da Benue da Taraba da Ekiti suka dauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili dokar da ta janyo cece-kuce tsakanin yan kasar a can kasar jamhuriyar Niger ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya inda hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye dangannin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen to daga Niger idan muka tsallake kasar Burkina Faso muka je kasar Ghana a can ma rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana yayi munin gaske inda har gwamnatin kasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da yan sanda domin dakile matsalar har ta bada umarnin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwon su kan haka ne Fulani a Ghana ke koko hakan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da yan sanda da gwamnatin kasar ta kafa haka ne kuma yasa wakilin muryar Amurka a Ghana Radwan Abbas ya duba mana wannan lamari
kungiyar Fulani a Ghana sun bukaci majalisar dinkin duniya ta kawo musu doki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanun su fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana yayi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwon su hakan yayi sanadin kashe shanu sama da 500 cikin garin Agugu da gundumar Sacira Farm Plains ganin cin zarafin yayi yawa ne kungiyar Fulani ta kasa ta shirya taron manemar labarai don gabatar da kukan su Sheikh Usman Barne shugaban kungiyar Fulani ya bayyana makasudin taron
muna so mu nuna ma duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da Fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya kuma sai mu duniya mu nuna musu abin da ya faru sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani
shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanun su a daji
kuma abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa ba dabbobin nan da ke wurin nan ba na Fulanawa ba akwai wadanda suke kula da dabbobin na su ne makiyayan nan su zama abin da wadanda an doke su ne su yi aiki abinda muke zama kuma ba ko ilan da zaka yawo ta sai da agogo nan ka duba makiyaya baka gan wurin da ba biyan ta kowace shekara duka muna biya muna da rishin kuma da zamu yi mu testify wannan
shi ko Alhaji Halfa cewa yayi akwai sun rai da nuna bambanci cikin abin da duke faruwa nan
ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector ma issue sun nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping haraka da ke faruwa go media na represent abin kaman alien versus our Ghanaian community problem alhali ba haka
mana Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan yayi sokaci akan irin matakai da ake dauka don samar da mafita daga wannan fitina
babu wani matsalan da ba iya a magance ta in so shi kaga muna gode ma shugabanni da mai zaka kama suna son su yi amfani da diplomasiya ba wai ba mu yadda ko wani ba ka ga gwagwarmaya kamar kan ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji da shugabanni kuma sun fito sun ce a su dai hanyar diplomasiya za su yi aiki da su shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna assurance da zan ba iyayen mu shi ne ina kyautata zato kama wannan matsala za a magance ta domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'a in Ghana mu da kanmu
su dai makiyayan suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu hakanan kuma majalisar dinkin duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanun su diya
a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ji ta bakin hukumomin Ghana da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjar su ta daukar wannan zazzafin mataki wajen tunkarar shawo kan matsalar makiyaya da manoma masu raro anan muke da sa'a a shirinmu na wannan makon sai ya kasance da murya Amurka a shirinmu na la'asar duk ranar talata yanzu amma da Ridwan Abbas zai taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta rera ta mana sauti ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya